Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na yau Talata 8 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Ibrahim da kanun labarai.
To babu makeri yau Burtaniya ke kaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19. Daraktan sashin kai daukin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce yawan yaduwar COVID-19 a Amurka da daura kai ganin irin ingancin da fannin lafiyar kasar ke da shi. Sannan wata dambarwar siyasa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta dade tsananin jiya Litini. Bayan da shugaba Felix Tshisekedi ya tashi ruta gwamnatin gamayya mai tangal-tangal.
Kanun labaran duniyan kenan aka saurara. A cikin shirinmu za ku ji cewa ana ci gaba da kidayan kuri'u da aka kada a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a Ghana. Sai dai ana zuba wa jami'an tsaro ido su dauki matakan da suka dace akan mutane da ake samun su da laifukan tada tarzoma a wurin kidaye kurkun.
Wannan ita wanda ga yayi da kowane lokaci mutane ke yi bata da asali bata da dalili. Kowane ne ko dan waye ko gon waye. Mutukan kasaba wajibi ne mu tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata.
Shahararren jankwar mato nan na Najeriya na shirin bayyana gaban majalisar wakilan kasar domin bada bahasi akan dala biliyan 35 na gwamnatin Najeriya da ake zargi salwanta.
We cannot be going to China to borrow money or ask China.
Rai mai kwarmaton mutuka za a tsaya kan gano irin waɗannan kuɗin. To Najeriya ba ta buƙatar nemo lamuni daga ƙetare.
Bayan haka muna kuma dauke da shirin tsaka mai wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau din nan Talata Burtaniya ke kaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19. Ma'aikatan bangaren kiwon lafiya na kasar da mutanen da ke gidajen kula da tsaffi da masu kula da tsaffin yau Talata za a musu rigakafi na farko da kamfanin harhaɗa magungunan nan na Amurka Pfizer da kuma BioNTech na Jamus suka kirkiro tare. Za a fara aikin rigakafin ne yau Talata kusan makonni biyu kenan bayan da hukumar tantance magunguna ta gwamnati ta tabbatar da ingancin rigakafin, wanda ya sa Burtaniya ta zama kasar yammacin duniya ta farko da ta shirya yin rigakafi ma mutanenta da yawa. Wannan amincewar ta samu ne 'yan makonni bayan da kamfanin harhaɗa magungunan na Pfizer ya bada sanarwar cewa gwajin ƙarshe ya nuna cewa ingancin rigakafin ya zarce kashi 90 cikin 100. Burtaniya ta karbi zubi 800,000 na rigakafin Pfizer da BioNTech ranar Lahadi, wanda shine kashi na farko na zubi miliyan 40 da ta siyo daga kamfanin Pfizer. A halin da ake ciki kuma, daraktan sashin kai daukin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini ya ce yawan yaduwar cutar COVID-19 a Amurka da ban mamaki ganin irin ingancin fannin lafiyar da kasar ke da shi. A yayin taron manema labarai da aka saba yi ranar Litini, Mike Ryan ya ce sulusun masu dauke da cutar a duniya a Amurka suke. Wannan annoba na wahalarwa a Amurka ta yadu sosai, al'amarin da a kashin gaskiya da ban mamaki ganin mutum 1-2 kan mutu cikin kowane minti guda a Amurka, kasar da ke da tsarin lafiya gawurtacce kuma ingantacce da kuma matukar kwarewa ta fuskar fasaha, a cewar Ryan. Director General ɗin hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce har yanzu hukumar bata samu haduwa da kwamitin shirin karɓar mulki na zababben shugaban Amurka Joe Biden ba. A baya a cikin wannan shekarar gwamnatin Trump ta bayyana shirinta na yanke hulɗa da WHO, tana mai cewa WHO ɗin ta zama yar koren China kuma ta zama mai almundahana. Biden dai ya nuna aniyarsa ta maida hulɗa da WHO. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da shugabar kungiyar tarayyar Turai na shirin ganawa ta keke da keke don su duba su ga ko za su iya cimma yarjejeniyar cinikayya ta dab da kurewar lokaci a cewar jami'an gwamnati jiya Litini. Jansa da shugabar hukumar zartarsuwar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun faɗi bayan wata tattaunawa mai tsawo ta wayar tarho cewa har yanzu akwai sabanin ra'ayi sosai a wasu muhimman batutuwa uku. Sun ce suna shirin tattauna bambance-bambancensu a wani taro na keke da keke a Brussels cikin makonni masu zuwa. Karo na biyu kenan da shugabannin biyu suka tattauna cikin sa'o'i 28 yayin da wakilan tattaunawar yarjejeniyar cinikayyarsu ke ci gaba da ja'in ja'a tattaunawar da ta cije a Brussels.
Kafin Ibrahim ya kawo sauran labaran duniya, ana ci gaba da kidaye kuri'u da aka kada a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a Ghana. Galibin 'yan Ghana ne suke sa ran samun sakamakon zaben a yau, kamar yadda shugaban hukumar zaben kasar Jean Mensah ta alkawuranta za ta fitar da sakamakon zaben a cikin sa'o'i 24, lamarin da 'yan adawa suka kalubalanta. An samu rigingimu a wurare da dama wurin kirga kuri'u. Sai dai aka zargi 'yan sanda da rashin daukar matakan da suka dace akan masu laifin tada tarzoma a wurin zaɓe saboda gudun jan kunni da za su iya huskanta daga manyan 'yan siyasa iyayen gidan masu laifin. Dalili kenan kuma da yasa na tambayi limamin 'yan sandan Ghana na ƙasa, Imam Hussein Abdulrahim Hussein, kamar haka:
To akwai wani korafi da ake cewa ku 'yan sanda kuna shakkan daukan kokarin mataki akan waɗanda aka same su da laifi a lokacin zaben nan, saboda idan ya dace jam'iyyar waɗannan mutanen ta yi nasara, kuna tsoro ba ku iya ku yi wani abu saboda kowa na tsoron mukaminsa ko inda yake tsaye cikin aiki. To akwai wani ƙwarin gwiwa da kuka samu a wannan lokaci cewa kuna iya ɗaukan kowane irin mataki ne akan kowane ne ko da ma jam'iyyarsa ta yi nasara ta kafa mulki?
Wannan ita wanda za a yi da kowane lokaci mutane ke yi, ba ta da asali, ba ta da kuma dalili. Mutane ne kawai na zubar da magana a kuka suna faɗin magana, idan wata abu ta zo ba su san dalili ba, ba su san menene aka yi ba, kawai su kuka wanne ya faɗa abin ne ga dama. Asali shi ɗan sanda ko kuwa jama'an tsaro suna da nasu ka'idodi da suke aiki da bai kamashi a wuce gona da iri ba. Kowane ne, ko ɗan waye ko uban waye, mutukan ka saba a cikin wannan abin da ake yi, dole ne, wajibi ne mu tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata. Sai ga wannan lokaci za ka gani cewa 'yan sanda ko shugaban 'yan sanda, wato akwai wato shirye-shirye da aka yi da zai yiwu idan mutum ya saba gaba ɗaya za a tafi da shi, an same sa a gufanar da shi gaban kotu, kotu kuma ta yi nata ta yanke wa ta hukunci. Isa abin tsari ne da ya kamace kowanne ya mai da hankali. Na biyu kuma, kada kanka wato ka lura, ita wannan zabe kowanne daga cikin mutane ya yi zafi yana nema. Isa idan kai da ake fahimta cewa kamata ka yi aiki inda ya kamata, sai ba ka yi ba, kaga ka zube. Isa wannan lokaci ta farko muna da goyon baya hukuma, sannan kuma al'umma na gari, duniya baki ɗaya, kowa na kallon menene zamu yi. Akan haka za ka gani cewa tsari mutane nan daban-daban-daban, kamar da na gabatar da farko, a so matan da tun watanni 6 ko 7 ana shiri-shiri saboda irin wannan rana. Kisa ita wannan magana da ake yi ba ta da asali.
To Imam, a shekaru 4 da suka gabata kaga yadda aka yi aiki, menene bambancin aikin tsaro da kuka bayar a shekaru 4 da wannan shekarar da kuke ba da tsaro?
Wato mutum yana da muhimmanci kwarai, abinda ta wuce ana dogon karatu a cikin ta. Isa abinda ta tafi ko kuwa aiki da aka yi wannan lokaci inda aka samu cikas da sauransu, wannan dama an samu karatu kenan, sai ta taimaka saboda a tabbatar da cewa an yi abubuwa da ya kamata. Na biyu kuma, kamin haka an yi registration kowanne wanda zai butun da sauransu, duka sun ba 'yan sanda wato fahimta da yanda irin wannan lamari za ta tafi. Isa duka wannan karatu ne da an kai, da kuma abubuwan da kuma ta faru da sauransu, tana nuna mana ta wani huska ko ta wani hanya ya kamaci tafiyar da wannan aiki. Sai sa shekaru da suka wuce, na'am akwai hikima, sannan kuma akwai da abin da Bature ke ce masa experience da za ta taimaka da wannan shiri da muke cike yau. Sai sa za ta gani cewa wato wannan lokaci ko kuwa irin yau abu na tafiya yadda ya kamata, kuma a gama ta kuma za ta yi cikin ikon Ubangiji.
Imam Hussein Abdulrahim Hussein kenan limamin yan sandan gada na kasa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba dauke da sauran labaran duniya.
To babu makeri wata dambarwar siyasa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kasar da duk shekara ke fama da tashin hankali ta dada tsanani jiya Litini ta yadda har yan majalisar dokokin kasar suka yi kace-kace da zauren majalisar bayan da shugaba Felix Tshisekedi ya tashi rusa gwamnatin gamayya mai tangal-tangal. Dama gwamnatin ta Tshisekedi ta kasance cikin rudani ta yadda mambobin majalisar dokokin kasar da ke goyon bayan wanda ya gada Joseph Kabila mai dimbin tasiri waɗanda suke da kujeru sama da 300 a majalisar mai adadin mambobi 500 ke dada sa kafar wando guda da magoya bayan shugaban. Ranar Lahadi Tshisekedi ya ce yana shirin kafa wata sabuwar gwamnatin haɗaka, sannan ya yi gargaɗin cewa idan ya zama tilas yana ma iya rusa majalisar ya sa a gudanar da sabon zaɓe a wannan ƙasar wadda tashe-tashen hankula da kuma almundahanar da aka shafa shekaru goma ana tafkawa suka galabaitar. Amurka jiya Litini ta sa sunan Najeriya cikin jerin sunayen ƙasashen da suka gaza ta ɓangaren 'yancin addini, wanda hakan ya share fagen yiwuwar saka ma Najeriya takunkumi muddin dai bata kyautata al'amuranta ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ayyana ƙasar ta Najeriya wacce kawar Amurka ce a karo na farko a matsayin abin da ya kira ƙasa mai wani takamaiman abin damuwa game da 'yancin addini kamar irin ƙasashen da suka hada da China, Iran, Pakistan da kuma Saudiya. Pompeo bai yi ƙarin haske kan musabbabin saka sunan Najeriya a wannan jerin ba, to amma dokar Amurka ta tanaji cewa za a ayyana ƙasashe haka ne idan suka aikata ko kuma suka bari aka aikata wasu take-take masu nasaba da tauye 'yancin addini. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron jiya Litini ya ce ba zai sharaɗanta kare haƙƙin ɗan adam ga batun siyar da makamai ma kasar Masar ba, saboda bai son ya gurgunta ƙoƙarin Masar na daƙile ta'addanci. Macron ya yi wannan kalamin ne a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban Masar mai ziyara a Faransa Abdel Fattah El-Sisi. Ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam na ƙasar Faransa da na ƙasa da ƙasa aƙalla 17 ne suka fitar da wata takardar haɗin gwiwa gabanin ziyarar, suna masu zargin Macron da rashin la'akari da abin da suke ganin ƙaruwar rashin mutunta 'yancin ɗan adam ne da gwamnatin El-Sisi ke yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Shahararren mai kwarmatar nan na Najeriya Dr. George Ubo ya samu gayyatar Majalisar Wakilan Najeriya don ba da bahasi akan zargin salwantar da kuɗi sama da dala biliyan 35 na ma'ajiyar gwamnatin Najeriya ta ketare da kuma daga kudin asusun shigar kasar. Ubo, wanda zai bayyana gaban kwamitin bahasi na bainin jama'a da koke-koken jama'a ranar Laraban nan, ya ce yana da kundi mai kusan shafi 1000 na shaidar batar kuɗin. Ga dai Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Dr. Ubo, wanda ya sha bankado irin waɗannan bayanai a baya, har kotu ta taɓa tura shi zaman wagafi a gidan yarin kuje kan shari'ar ɓata suna ga gwamnan babban bankin Najeriya Gordon Emefiele, ya ce kuɗin sun shafi wasu manyan bankuna ɗaya daga manyan kamfanonin sadarwa da kuma wasu kamfanonin man fetur. Daya daga zargin ya shafi rashin shigar da zunzurutun kuɗi dala biliyan 8 daga kamfanonin mai a hukumar tara kuɗaɗen shiga zamanin mulkin tsohon shugaban hukumar Tunde Fola.
Has to do with over $25 billion, which has to do with MTN. Now MTN engaged in this maze of.
Zargi na biyu ya shafi kamfanin sadarwa na MTN ne na Afirka ta Kudu da ya ha'inci asusun ajiya na ketare na Najeriya na tsabar kuɗi sama da dala biliyan 25.
So muster the willpower and do justice to this. We're talking over 8 trillion naira. We cannot be going to China
to borrow money or ask China.
A ra'ayin mai kwarmaton, matuƙar za a tsaya kan gano irin waɗannan kuɗin. To Najeriya ba ta buƙatar nemo lamuni daga ƙetare. Mai taimakawa Obote harkar tafinta magaji Muhammad Yaya ya yi ƙarin bayani.
Wannan Dr. George Ubo, ina ji an kama shi a wannan gwamnatin sun kama shi ɗaɗɗaya sama da sau biyar har an kai shi prison na Suleja, daga ba aka kawo shi prison na Kuje, ya zauna sama da wata ɗaɗɗaya har wata huɗu zuwa wata biyar a wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari. Wannan al'amari ya bani kunya da mamaki, duk da dai mun san cewa shugaban ƙasa mutum ne mai adalci, mutum ne mai gaskiya, amma babban baƙin cikinmu mutane da suke kewaye da shi suna cin amanarsa, suna cin diddigensa. Mutanen kirki duka da ya kamata ya san su sai su tare kofa, ba za ma su yadda ya shiga su shiga bila ba. Don haka muna roƙon Muhammadu Buhari ya ƙara buɗe idonsa, ya duba hagunsa, ya duba damansa, ya duba gabansa, ya tattara mutanen kirki. In ba haka ba, ƙasar nan tana nema ta litse.
Ana sa ran duk waɗanda ake zargin za su halarci zaman kwamitin majalisar don kare kansu. Nasiru Adamu Alikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alikaya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Mutare Alkasun. Eh, fata na Allah Ubangiji dai ya bamu ikon kaiwa lokacin da zaben nan za mu gan shi lami lahiya. Allah Ubangiji ya ba zaba mana adali wanda zai taimaka mata da kan kasa. Sunana Mutare Mutu. Yan uwa na duka yan Niger, su gane cewa Alhaji Tudu da yake zo mu yi siyasa ba wani abu ne, yana nihin iya sanya kusantar da mulki ga hannun mutalakawa. Kenan mutalakawa mu ne zamu zabi wanda ya dace, wanda muke ganin muna kyautata zaton zai mana abu da adalci. Allah Subhanahu Ta'ala ya mana zabi na alheri, ya zaba mana adali.
Sunana Amadu. Ita siyasa ba yaƙi ba ce, yaƙi ne lalle, mai yaƙi na neman mutane. Su manyan 'yan siyasa su ja hankalin magoya bayansu, a yi zaɓe, a nemi mutane cikin kwanciyar hankali da lumana.
A madrasa ya Abubakar Titin Bagaji, ina jan hankalin 'yan siyasu, maganganun da suke faɗi a gurin campaign gaskiya ba su da daɗi. Ya kamata kowa ya tabsa zuciye shi a yi maganganu a hankali. Ina fata gwamnati ta tsaya ta wa 'yan ƙasa adalci. Wanda ya ci a bashi cin shi, wanda bai ci ba kuma ya rungumi kadara, Allah kai mu shekara 5 ta gaba mai zawa.
Salamu alaikum jama'a, barkanmu da sake haduwa a wannan shiri, da fatan kuna lafiya. To aski ya zo gaban goshi a game da zaben jamhuriyar Niger, inda aka riga aka kaddamar da yakin neman zabe a dukkan matakai na shugabancin wannan kasa, wato zaben majalisun karkara na ranar 13 ga watan Disamba da na 'yan majalisar dokokin kasa, hada da zagayen farko na zaben shugaban kasa da za a yi a ranar 27 ga wata. Kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, wannan muhawara za ta mai da hankali ne a yau akan zaben kananan hukumomi a fafatawar da ke hada Alhaji Muhammadu Maiduka na Model Lumana bangaren 'yan Hamayya da Alhaji Asmanu Muhammadu na jam'iyyar Pendes Tarayya mai mulki. Alhaji Asmanu, bari mu fara da kai. Ya muhimmancin wannan zabe yake a gare ku ko Pendes?
Ai, kasa wannan zabe na karkara shine zabe wanda yake kula da ƙasa, abin da ke ma baz don ku shi ke gwada nauyi na jam'iyya, ko da shi ke kasan yawanci zaben nan ana zaben mutum ne. Dan in kana da dan takara na kirki wanda mutane suka amince da shi a cikin karkara ko a cikin gari, to mutane na iya zaben wannan mutumin su ce a wani za mu ɗauka, ko da jam'iyyar shi ta tsaida shi. Idan akwai mutumin da mutane suka shi so na wata jam'iyya, suna goya mai baya, yana da mahimmanci kwarai ga al'umma.
Kuna ganin za ku kai labari, domin shi wannan zabe shi ne wanda za a iya cewa talaka ke da makami na ladabtar da 'yan siyasa.
Insha Allahu za mu kai labari, paske mun tace mun ba mutane dama a cikin karkara, su tsaida ƴan takara wanda suke bukata, su tsaida mutane waɗanda suka ga sun dace a cikin karkara, a cikin garuruwan su, da su zame musu ƴan takara. Saboda haka su ƴan takara nan namu kuma suna da abin gwada ma al'umma gashi bayyane, wanda sun ka gani an yi musu a bayyane. Kenan babu wani shikara, ba mu tsoron komai a wannan zabuka, insha Allah za a samu sakamako mai tsoka.
Maiduka, yaya jam'iyyar adawa ta Model Lumana ke tunkarar waɗannan zabuka na ƙananan hukumomi na 13 ga watan Disamba?
Jam'iyyar mu ta Lumana muna shirye kuma mun aza 'yan takara mahi yawancin duka komin na Niger. Donka za mu tunkari wanga zabi kwarai da aniya, saboda kuma dalilai da yawa. Yau na ji daɗi ma da shike Asmana ya nuna kwarin ciki na cewa zaben kansiloli shi na da ma'ana. Kasan cikin tsarin su da sun so samkal ayi wannan zabe kakin ayi na shugaban ƙasa, muka ce bai yiwuwa, saboda kansilolin ya kamata a ce da shekara biyar ma baya an yi zaben su. Wannan kaga ya kashe demokrasiya kwarai, saboda gina ƙasa ce ake yi, kuma daga ƙasa ne ake tashi zuwa sama kamar wanda ake gina ɗaki. To da muka yi tsaye suka ga dai dole a dawo a yi, to wannan alhamdulillah yanzu an sa wannan zaɓe gaba. Dan shi ma ya kawo yalla rashin shirin partituka, saboda kahin a tsaye da a tabbatar da za a shi wannan zaɓe a ɗauki lokaci sosai. To amma duk da haka nan partituka da yawa sun yi ƙoƙari kuma sun aje takardu. Sai ni ina cikin tsarin aikinta, ya kamata a ce sun yi takardu na aihuwa, saboda an san kasashe na Afrika kamar Niger ana samun waɗannan matsaloli. To sun je sun ce sun yi audience foran, amma malo da zama waɗannan takardun aihuwa mutane ba su same su ba. Sai zamanto party shi ne ke zawa, sai a ce to an yi gungu kaza, kowa shi zaɓo ɗan takara, ta ana iya a zaɓi ɗan takara wanda shi kanka ne bai da takardar aihuwa, kuma ba a samun takardar aihuwa ta uba balle a samu a yi nationality. Shi ko wajen haɗa dosiyan nan sai an haɗa takardar aihuwa kuma da nationality. Duk wannan abubuwa sun kawo yauni cikin tahiya.
Lumana, ana cewa akwai wuraren ko kuma da'irorin da aka yi watsi da takardar 'yan takarar.
To abun mamaki, sai muka ga shekaran jiya doso musamman an ce kansiloli namu waɗanda ke takara cikin gundumar doso da kuma na jiha gaba ɗaya, an yadda su cewa party na noma ne, don haka na shi za a doka. Kaga wannan abu akwai matsala, don haka shi wannan mulkin abinda muka gani ba su da niyya na aje a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, saboda an riga an yi shari'a. Ni dai nan Niger abinda mun ka sani republic ce guda ce, ba federation ce ba, kama abinda a federation ka san ce federation kowace jiha tana iya zamanto nata shari'a daban, misali. To amma nan Niger shari'ar da aka yi maka yamai ita ya kamata ya aiki difa. To abun mamaki sai gashi yanzu an yi shari'a, an nuna noma bai da party, amma bai hana banan doso misali an zo an yi wanga abu. Kaga waɗannan abubuwa suna da ban mamaki kuma suna da ban tsoro, suna nuna kuma cewa akwai bita da kulli, saboda su waɗanda ke ikon zu ko inci 'yan tarayya partin da ya sha musu kai, wanda suka ganin kamar suna iya kawo musu cikas cikin tahiya idan an kai zaɓe cikin kwanciyar hankali, to babu kamar Lumana. Don haka babu hanyoyin da ba a bi ba na a dagargaza wannan partin, kuma Allah da iko ne, Allah bai yarda ba.
Alhaji, ya aka yi PNDS tarayya ke katsalandan a harkokin cikin gidan jam'iyyun siyasa, sannan ana zargin ku da shishigi a ayyukan hukumar zaɓe. A cewar 'yan hamayya, tun a lokacin da ake ayyukan rajistar masu buƙatar takardar haihuwa, kuke ƙoƙarin ganin kun hana wa magoya bayan su samun waɗannan takardu, saboda a tunanin su ba kwa son su shiga zaben nan da aka jima ana cece ku ce akan yiwuwar sa.
Abin kunya ne a ci jam'iyya tana jira dan takara wanda ke zama konseye regional ko konseye local, sai abin ga sai ni ta sa mai takarda aihuwa. Wannan abin kunya ne ga jam'iyoyi su wadda wannan magana abin kunya ne, fa ke jam'iyyar PNDS ba taba kukan takarda aihuwa ba ga dan takararta, ba mu da matsala bisa haka. to jam'iyyar da ta zambata iya mutanen takarda aihuwa ko nationality, to ya zaka neman wannan jam'iyyar ta kai tsammanin za ta iya jagorancin kasa? Akwai matsala. Abokina na Lumana, jam'iyyar shi ta taba jagorancin kasan nan, ko in ce shugaban shi ya taba jagorancin kasan nan yadda shekara 7.5 yana fara minista. Abin kumiya ne wannan harko kenan. Na biyu, zan koma bisa zancen shari'a. Yaushe juju za su shari'a alƙalai na ƙasa, kuma ka zo ka azami jam'iyyar Pendas Tarayya laifi cewa jam'iyyar Pendas Tarayya ce ke kawo wa matsaloli yayi allusion da matsalar da ta samu dosu. Wannan mutanen duk lokacin da shari'a ta ba su gaskiya, za su tabbatar mu Niger da cewa da al'ummar duniya cewa ai babu jujoji na kirkir na kwarai ƙasar nan kamar waɗannan jujoji. Duk lokacin da shari'a ta buge su, kuma lokacin nan za su ci jujoji ai karkashin jam'iyyar Pendas Tarayya.
To gaishe ku malamai, kamar yadda watakila wasu daga cikinku suka riga suka shi a karon farko cikin shekaru kimanin 30 na demokradiyya, kasar ta Niger a wannan karon za ta gudanar da zaɓe ta hanyar amfani da kati mai hoto da zanen yatsu, ma'ana carte biometric, a matsayin wani matakin murƙushe magudin zaɓe. Sai dai wasu 'yan kasar na da shakku game da inganci ko kuma sahihancin wannan kati. Kaɗan kenan daga cikin abubuwan da shirin tsaka mai wuya na makon gobe zai taɓo kenan. Yanzu muna godiya ga bakinmu Asmana Muhammadu na PNDS Tarayya da Muhammadu Maiduka na Model Lumana, a madadinsu da jagoran shirin Aliyu Mustapha Sokoto. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima.
Madalla, yanzu kuma ga Ibrahim Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yau dinnan Talata, Burtaniya ke kaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19. Ma'aikatan bangaren kiwon lafiya na kasar da mutanen da ke gidajen kula da tsaffi da masu kula da tsaffin, yau Talata za a musu rigakafi na farko da kamfanin harhaɗa magungunan nan na Amurka Pfizer da kuma BioNTech na Jamus suka ƙirƙiro tare. Za a fara aikin rigakafin ne yau Talata kusan makonni 2 kenan, bayan da hukumar tantance magunguna ta gwamnati ta tabbatar da ingancin rigakafin. A halin da ake ciki kuma, daraktan sashin kai ɗaukin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO, jiya Litini, ya ce yawan yaduwar cutar COVID-19 a Amurka da ban mamaki ganin irin ingancin fannin lafiyar da ƙasar ke da shi. A yayin taron manema labarai da aka saba yi ranar Litini, Mike Ryan ya ce salisin masu ɗauke da cutar a duniya a Amurka suke. Wannan annoba na wahalarwa a Amurka, ta yaɗu sosai, al'amarin da a ƙashin gaskiya da ban mamaki ganin mutum 1-2 kan mutu cikin kowane minti guda a Amurka, ƙasar da ke da tsarin lafiya gawurtacce kuma ingantacce da kuma matuƙar ƙwarewa ta fuskar fasaha, a cewar Ryan. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da shugabar kungiyar tarayyar Turai na shirin ganawa ta keke da keke don su duba su ga ko za su iya cimma yarjejeniyar cinikayya ta dab da kurewar lokaci, a cewar jami'an gwamnati, jiya Litini. Johnson da shugabar hukumar zartaswar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun faɗi bayan wata tattaunawa mai tsawo ta wayar tarho cewa har yanzu akwai saɓanin ra'ayi sosai a wasu muhimman batutuwa uku. Sun ce suna shirin tattauna bambance-bambancensu a wani taro na keke da keke a Brussels cikin makonni masu zuwa.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon Kumasi, Sultan Umar Faruk Sa'id, na rasuwar bafadinsa Alhaji Audu Garkuwa, wanda ake masa inkiya da Audu Bozin, wanda za a yi addu'a a ranar Alhamis a birnin Kumasi idan Allah ya kai mu. To Allah kyautata makoma tare da sauran magabata. Allah ya ƙara wa iyali hakuri, musamman ɗan uwansa Abbas Saddam. To yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Cuba Hero Dedoni wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu Makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.